Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron wajen Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Sarwaniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma sai za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum, Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 13 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji hira da wani kwararre a fannin tattalin arziki da irin shawarar da ya baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari game da yaƙi da almundahana. Saluhu Garba zai shigo da shirin sana da rashin tayi. Babangida Jibrin ya biyo da sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Jakadan Amurka a ƙasar Ingila Woody Johnson ya fito fili ya yi wa Prime Minister Ingila Theresa May ka shaidan cewa da goyi bayan shugaba Donald Trump a rikicin yarjejeniyar nukiliya da aka kulla da Iran da ake takaddama a kai wadda Amurkan ta janye daga cikinta a watan Mayu. Jakadan Johnson ya yi gargaɗin cewa Ingila za ta fuskanci ladabtarwa ta fuskar harkokin kasuwanci sai fa idan ta daina goyon bayan Turai kuma ta bi sahun Amurka wajen sake azawa Iran takunkumi. Ya dai bayyana Birtaniya a zamar abokiyar Amurka ta kud da kud. Bugu da ƙari, jakadan ya baiwa kamfanonin Birtaniya wa'adi, ya ba su umarnin cewa su daina mu'amalar kasuwanci da Iran ko kuma su kuka da kansu duk abin da ya same su a harkokin kasuwancinsu da Amurka. Wata ƙungiyar ceto ta Turai mai suna SCS Mediterranean ta ce wasu bakin haure da suka makale a tekun Mediterranean sun fada mata cewa jiragen ruwa guda biyar ne suka wuce su ba tare da taimaka musu ba, sai daga baya ne daya daga cikin jirgin ruwan kungiyar ya cece su. Kungiyar ta ce tana yiwuwa jiragen ruwan suna kin ceton bakin hauren ne domin suna tsoron kada a hana su idanun tsayawa a tashoshin jiragen ruwa na wasu kasashen. Kungiyar ta SCS Mediterranean wadda take aiki tare da kungiyar likitoci ta nagari na kowa Doctors Without Borders a ranar Juma'a ta ceci bakin haure 141 da suka makale a jiragen ruwan katako kusa da gabar tekun kasar Libya. Jiya Lahadi, yan kasar Mali suka yi zaben fidda gwani na shugaban kasa. An gudanar da zaben ne cikin tsauraran matakan tsaro domin dakile duk wata tarzoma. Yan kasar na Mali sun yi zaben ne tsakanin ko su sake mai da shugaba Ibrahim Boubacar Keita akan wani wa'adin shekaru biyar ko kuma su mai gurbin sa da Ismaila Sise. Ana ci gaba da kidaya kuri'u a wasu rumfunan zabe 23,000 bayan da aka kammala zaben da misalin karfe 7 na maraice. A zagaye na farko na zaben da aka yi shugaba Keita ɗan shekara 73 ya samu kashi 42 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada tsakanin 'yan takara 24, idan aka kwatanta da kashi 18 daga cikin 100 na kuri'un da Sisi ɗan shekara 88 ya samu, wanda shugaba Keita ya doke a zaben da aka yi a shekara ta 2013. Gwamnatin kasar ta dauki tsauraran matakan tsaro a zaben na fidda gwani da aka yi jiya Lahadi, ta tura sojoji 6,000 hade da 30,000 waɗanda tuni suke bakin aiki. To amma kuma duk da matakan tsaron da aka dauka, an kashe wani jami'in zabe a yankin Timbuktu da ke arewacin kasar, aka kuma kona wani rumfan zabe kamar yadda wata kungiyar nazarin zabe mai suna Citizen Observation Pool of Mali wadda take da masu lura fiye da 2,000 ta bayyana. Haka kuma kungiyar ta ba da rahoton aukuwar wasu al'amura a jiya Lahadin. Kungiyar ta kuma cewa arewa da tsakiyar kasar Mali fiye da rumfunan zaɓe 50 ne suka rufe kafin tsakar rana a saboda barazanar masu ra'ayin riƙau. To waɗannan labarai suna zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashe biyar da ke iyaka da tekun Caspian da suka hada da Russia da Iran da Azerbaijan da Turkmenistan da kuma Kazakhstan sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi akan matsayin teku. Wannan yarjejeniyar da shugabannin kasashe biyar suka rattabawa hannu jiya Lahadi ta faru ne bayan an yi fiye da shekaru 20 ana yin shawarwari akan yadda za a raba albarkatun tekun. Yarjejeniyar ta tanadi ƙa'idodin yankin ruwayen kowace ƙasa na kamun kifi, to amma yarjejeniyar ta kasa tunkarar yadda ƙasashen za su yi iko da gaɓar tekun da ke da ɗimbin albarkatun gas da mai. Kamfanin dillancin labarun Interfax ya ce shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce nan gaba za a magance wannan batu a sauran yarjejeniyoyin tsakanin ƙasashen. Kafin ƙasar tarayyar Soviet ta rushe, ana ɗaukar tekun a zaman mallakin Russia da kuma ƙasar Iran.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a ci gaba da bayar da gudunmawa da ƙwararru ke yi kan batun yaƙi da almundahana da kuma batun farfado da tattalin arzikin Najeriya, wani tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya mai suna Alhaji Muhammad Shani ya shawarci shugaba Muhammadu Buhari da ya daɗa faɗaɗa yaƙi da almundahanar. Harun Dauda gare ka.
Wani masanin tattalin arzikin ƙasa kuma tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya, wato Alhaji Muhammad Shani, ya ce ya kamata shugaban Muhammadu Buhari ya faɗaɗa batun na yaƙi da cin hanci da rashawa zuwa kan wasu al'amuran da suka shafi batun ɗaukar ma'aikata da ba da kwangila a ma'aikatu da ma wasu kwatutuwan da suka shafi 'yan Najeriya. Alhaji Shani ya dai bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da gidan rediyon muryar Amurka a garin Maiduguri, wanda ya ce batun cin hanci da rashawa ya zama babban annoba a ƙasar nan, kuma dole ne 'yan Najeriya su ba da tasu gudumawa wajen taimakawa shugaba Muhammadu Buhari don yaƙar batun cin hanci da rashawan.
Cin hanci da rashawa almuba ce wanda mun riga mun san ta cinye ƙasar nan. Zan ba wa kanmu laifi, mun san matsala da shugaban ƙasa ya shigo ƙasar nan mulki a lokacin da ya shigo cin hanci da rashawa ya rufe ƙasar nan, wanda in muka rufe muka ce ba mu sani ba mu taimaka masa ba. Amma fa aikin yana da yawa, aikin ya fi ƙarfin mutum daya. In kaga cin hanci har yanzu inda aka fara, ana magana ne a waɗanda suka ɗauki fiscal kuɗaɗe, ana magana kuɗaɗe ne kawai. Amma in ka duba, ai ita cin hanci da rashawa a Najeriya tana hanyoyi da yawa. Menene ake nufi cin hanci da rashawa? Ne ka biya ma kanka buri ta hanyar da bai cancanta ba, to ko kuma ka biya wa wani dan uwanka buri ta hanyar da bai cancanta ba.
Alhaji Shani ya ce har yanzu akwai batutuwan cin hanci da rashawa wanda akan yi su ta wajen ɗaukar ma'aikata da dai wasu harkokin gwamnati wanda har yanzu ba a taɓo su ba.
Akwai cin hanci da rashawa wanda za a yi shi wajen ɗaukar ma'aikata, akwai cin hanci da rashawa wanda za a yi a wajen promotion na wajen aiki, kaga duk wannan ba a taɓo su tukuna ba. To kuma suna da illa, menene illan su? Kamar mu taɓa kamar wajen ɗaukar aiki, in har ba za a bude ɗaukar aiki a cire son rayuwa a ciki ba, kaga maganar fighting insecurity da ake ma ba za ta kwanta ba, saboda in kai ba dan waina ba, ba za ka samu aiki a inda ya wai yana da kyau ba, ko kuma ka samu aiki ma ya zama maka wahala. Na ga muna da aiki a gaban mu da yawa. Ya fito da whistle blowing gradually kamar abin ta fara mutuwa. Me yasa zai mutu? Bai kamata ya mutu ba. Inda na ga muna da laifi kenan, muhimmin ma ta wajen Central Bank.
Alhaji Muhammad Shani ya kuma zargi babban bankin Najeriya da rashin karfafa yaƙan cin hanci da rashawa.
Mutanen Central Bank kuskure da suka samu shi ne, inda gaske ne, in za su ce da gaske ne, Emefiele yana cin yana gaske da gaske yana tare da Buhari. Ai Sanusi Lami da Sanusi, maganar fighting corruption ne, kowa ya sani, ya kawo masa miskila ta zaman sa office. Ya yi maganar cin hanci da rashawa, ya ce akwai dala biliyan 20 ta ɓace ba a san inda take ba. Tun daga ranar Sanusi bai sake jin daɗin kujera office ba har ya fita a lokacin da ba shire. Me yasa su da suke ciki yanzu ba za su ɗauka a inda ya aje su fara da shi ba? Ta yaya wancan maganar ta mutu? In suka ce suna tare da wannan gwamnatin, su ɗora a inda Sanusi ya aje, ko kuma su karya tashi. cewa bai gaskiya ba. Yau in aka gaya maka jimlar kuɗi da aka cire a isho din Anko Borrowing ko ita CBN ba za su iya gaya maka cewa lalle sun tsaya an yi wannan abin yadda kamata, da ba haka shinkafa ba haka take ba.
Alhaji Muhammad Hashe Shani kenan, wani masanin tattalin arzikin ƙasa kuma tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya, ke tsokaci game da matsalar cin hanci da rashawa da ma batun da ya shafi tattalin arzikin ƙasa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ana turka turka saboda kuɗi.
To a gaida Haruna da wannan hirar kafin mu ci gaba ga shata.
Baban kanmu dan Usman.
Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Safilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri, koko dai Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Kuɗi an kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba masu sauraron mu, barka da warhaka. Salihu Garba ne daga Washington DC ke gabatar muku da shirin Da Rashin Tayi. Makon jiya mun so mu kawo muku firar da wakilin muryar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kuri, ya yi da masana tattalin arziki akan yakin cinikayya da ya barke tsakanin Amurka da China. Idan ba a manta ba, Najeriya na sau kimanin kashi 70 cikin 100 na kayayyakin da take amfani da su daga kasar China ne. Saboda haka tana yewa takaddamar da ke tsakanin kasashen biyu, ta shafi Najeriya walau ta hanya mai kyau ko kuma ta wata hanyar daban. Ga wakilin muryar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kuri, da ci gaba da firar da ya yi da Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habib Yahaya.
To Alhaji Suleiman Bello MNI, ga bayanin da shi Dr. Lawan ya mana cewa wannan takaddamar fa za ta iya shafar kasashe irin mu, musamman Najeriya nan da muke ciki, la'akari da matsayinta a Afirka batun yawan jama'a din nan. Bayan yawan jama'a kuma ita ba ta sana'antarwa sai dai ta ringa gunsa tana kasayarwa. Yaya kake ganin mizanin abin zai shafi Najeriya misali?
Jama'a assalamu alaikum. Wannan takaddamar tsakanin wayannan manyan kasashe guda biyu na duniya zai iya shafar wasu kamar Najeriya, amma zai iya zama positive, zai iya zama negative.
To zai iya zama tasiri ne mai kyau ko kuma mu
tasiri? To ya danganta da yanda kowanne ya zama ya kalli abin kuma ya dauki abin. Amma dai ni a hange na, wannan abu zai zama tasirin sa mai kyau ne akan tattalin arzikin Najeriya.
Kamar ya
abin da yasa shine America dai kasuwa ce babba ta duniya wanda China ba za su iya so saka ta ba. To amma rikicin su ya jawo cewa wasu abubuwa za su zama sun zama affected. Sun tabu in the sense that cewa kaga akwai different difference din su. Amma da yawa kamfanin ka America da kaya kishuwar shi da aka samu wannan 500 billion din, akalla da yawan su kamfanin ka nama a China ma na America ne. So investment din America ne a China. So idan suka yi su kansu za su rasa. To amma China suna da wani abu za su iya canja akalar cinikayyar su. Saboda haka idan za su nemi wajen zuwa, mu kuma Najeriya a Afirka ne mun fi kowa yawa, kuma mun fi kowa karfin tattalin arziki. Saka idan muka cafa zai mu iya amfani da shi to our advantage. Kuma ina ga gwamnatin mu da gwamnatin China shi ta hanga da yanzu aka zo aka yi signing currency swap din nan,
wannan musayar kuɗi din,
musayar kuɗi wanda kaga idan aka sauƙaƙa harkar cinikayya ta kuɗi za a sami kuɗi ya bunƙasa. Dan kamar inda muke samun labari kamar yanzu ana sayar da yan wajen naira 50, amma in aka fara wannan abin zai dawo kamar naira 40. sa haka masu zuba jari da ba su da in aka toshe musu oriya a America za su iya yi Nigeria masu siya kuma na Nigeria yanzu an ba su damar saukin samun kudi saka abinda da ba za ka shigo ci ba za ka iya tafiya yanzu ka je ka shigo da shi
kenan kamar yadda ka bayani wasu daga cikin kasashen kamfanoni na Amurka suna sana'antarwa ne a Amurka a China kuma su turo Amurka kenan tunda wannan abu ya fara faruwa za su iya yanke shawara sai bara mu ta kasashe irin su Najeriya mu dinga sana'antarwa
za su iya yi saboda abinda yake saka mutun ya kai waje shine factors of production akwai magana su label a tushen intanet shine cha chip label to amma suna da bigger advantage over Nigeria shine infrastructure wanda gaskiya mu ita ce tai karanci amma abu ne wanda za a iya gyara shi a cikin kankan lokaci a cikin shekara biyu uku kana so da gaske zaka iya samun huta zaka iya samun ruwa so in akwai wannan za su iya taimaka wa samu wannan su masu jiyo da akalansu nan saboda muna jama'a yanzu average the labor in kwashi 2000 a zai maka aiki a America in kwashi 2000 ba zai maka aiki ba
wannan yana nufin kamar tunda an fara wannan takaddama ita kanta gwamnatin Amurka kenan za ta iya dafawa su kamfanonin nata da suke ketare misali su wato fantsamo kasashe irin namu kenan misali
so sai idan yanzu idan takaddama ta karfi ai dole wasu kamfanonin sai a rufe su in ai ba su rufe su bin da jari ne saka so za a kai su wani wuri to kuma mu ne emerging markets saka nan prospect din ayyo wajenmu yana da yawa so ni ina gani abu ne da fada in an yi ina ga idan muka zama proactive zai zama to our advantage
to da salamu ka ji abinda Alhaji Suleiman ya fada cewa idan aka dau wada mai miwan an yi hangen nesa har ma wata kila yana alakanta zancen nan na currency swap watakila su hukumomin Najeriya shi suka hangama suka karfafa ya kace ganin cin gajiyar da yake fada din nan ga Najeriya musamman in kai la'akari da mu kuma kalubalen mu a gwamnatance da kuma ta fuskar tsare-tsare da kuma aiwatar da su
ai kamar yadda ya fada ne a matsayin sa na dan kasuwa wato ina son in ga maka cewa shi wannan rigima kusan idan kasashen da suke tasowa musamman su Najeriya da kasashen Afirka in suka shirya mata za su samu galaba menene shirinta ya zama na cewa suna da musamman abin da ake kira infrastructural provision kamar muna da wuta dorariya muna da tsaro muna da sauran abu na hanyoyi da ruwa da komai saboda hanya biyu ce na daya kamfanonin da ba su ka kasa shigar da kayayyakin su America aka toshe musu wannan kasuwar kasuwar su dayar ita ce kasashe masu tasowa musamman Najeriya saboda yawan mutane ai shine kasuwa to kamar Najeriya za su samu wannan kayan a cikin sauki ba kawai ma kaya a cikin sauki ba akwai abin da ake kira long run effect nan gaba za su iya zama na cewa su dauko wa'annan masana'antun kamar da shi ma Suleiman yake fada su zo nan kasashen tunda anan aka fi amfani da kayan su sana'antar da su tunda kasuwar America ta toshe musu wannan dalilin ina ɗaya daga cikin kuma za a daɗa cin gaji zai samu musamman saboda wannan tunanin da ita gwamnatin yanzu ta yi na wannan musayar kuɗin wato
to amma hakan yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da ita gwamnatin tarayyar Najeriya kuma ta daɗa ƙulla wani ƙawancen da Amurka ga hannu guda kuma ta yi wancan ƙawance na maganar currency swap da ita China dan zuwan shugaba Buhari har ma shugaba Trump yake cewa a bude kasuwanci ma'ana kafofi na kan iyakoki dan kasashen yan kasuwar Amurka su shigo su abin nan baka ganin kamar za Najeriya za ta fuskanci kalubale can ta kulle yarjejeniya ta hulɗar cinikayya da can China nan ma kuma ga da America a yayin da su biyun kuma suna takaddama
to ai abin da yafi kamata kenan dama ai kowace ita Najeriya sai ta zama wato bazawarsu kowa ne ma yake yi kuma kowa tunda ne ma yake harkar kasuwanci da ita zai yi iya kokari ne a manhajar yadda za su zauna su tattauna ya ba wa Najeriya da ƴan kasuwar Najeriya wata dama da za ta ja hankalinsu ita China tana da dama mai yawa musamman ta wannan currency swap din wato shirin musayar kuɗi saboda kamar yadda Alhaji Suleiman Bello yake fada idan wannan abin ya fara baka bukatar ka sai dala wato ita America babban matsalar ta shine kudin ta duniya tana bukata kowace kasa in za ta yi kasuwanci da wasu kasa sai ta samu dala wannan sai ibawo dala ƙarfin da kayayyakin America ma sai suka yi tsada ita kuma China yanzu abin da take cewa idan kana Nigeria tunda babbar kasuwa ce tana bukatar kayanta ba ta bukatar wannan dalar ta zo su shirya yadda zaka canja da naira ka tafi da naira China ka canja ta ko ka canja naira daga nan ka sayi kudin su wanda darajar sa bata kai darajar kudin America ba saboda haka kayan sai ifi sauki saboda haka shi dan kasuwa wanda dama sama da kaso 70 na abubuwan da Najeriya suke sowa a matsayin su na kasashen da suke tasowa sun fi siyan su daga China dan yafi arha saboda haka wannan sai izamana a can kasuwar da ita America take nema a yanzu ta Najeriya ita ce wannan kasuwar noma musamman harkar noma da Najeriya ta shiga shi Trump abin da yake so injina na noma da iri da sauran kayayyaki da hatta da irin shanun noma Najeriya ta hada kulla harkar kasuwanci wanda mafi yawa wa'annan ba abin da Najeriya ta fi so kenan a China ba saboda haka amma kuma akwai kasashen duniya na Europe na tura wanda su ma kuma suna da wannan harkar kasuwancin da Najeriya ita Trump yake kokari tunda za ta yi abin da ake kira agricultural revolution to ta juya ta zamana cewa kayayyakin nomanta da sauran su ta shigowa da shi daga America to in yana son kulla yadda ya ga China kuma ta shigo Najeriya da Africa dole sai sun kokarin sun musu abin da ake cewa wato sun rage darajar kudin su da tsadar su yadda su za su iya shigo da su a kasashen Africa saboda haka idan ka duba kamar yadda Man Suleiman ya baka a dunkule zai iya zama idan kasashen da su suke tasowa kamar Najeriya sun shiri na su ci moriyar wannan rigimar to za su ci saboda su wa'incan manyan kasashen in ka ji an fara rigimar tattalin arzikin kasa kowa ya kai karshe kowa baya bukatar kowa su uke kowa sai nasa daga ran da wannan kowa ba zai sai na kowa ba sai kowa daga cikin su ita fije da mota kasuwar a wani waje
jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu dora daga inda muka tsaya a madadin Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Haya da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abo da Tubahiro Diodune da suka daidaita mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri ku huta lafiya
to gaishe ka yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ya taro to hukumar kare ƴancin bil'adama ta Najeriya na yabawa da matakin da sabon mukaddashin director hukumar tsaron cikin gida SSS yayi na cewa hukumar za ta duba batutuwan wasu da ake tsare da su a ƙarƙashin hukumar da ya shafi kare ƴancin bil'adama shugaban hukumar Mr. Anthony Ojukwu ya ce matakin zai taimaka wajen wanke hukumar daga zargin da ake mata na karya harkin bil'adama a zamanin tsohon shugaban hukumar Alhaji Lawal Daura wanda gwamnati ta tsige a makon da ya gabata sai kuma jaridar The Punch jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka da wasu ƴan sanda guda hudu sun rasa rayukansu a lokacin da suke sintiri a wani kauye mai suna Jan Kasa dake yankin Rigasa a karamar hukumar Igabi ta jihar Kaduna jaridar ta ruwaito kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kaduna DSP Sabo Yakubu na cewa wasu mahara ne da suka kai ƴan sandan hari bayan da suka yi musu kwantan bauna a lokacin da suke sintiri a yankin domin tabbatar da tsaro sai kuma jaridar Tribune jaridar da Troyto cewa dan takarar jam'iyyar APC na zaben cika gurbi da aka gudanar a jihar Bauchi da Katsina su ne suka lashe zabukan da aka gudanar inda dan takarar jam'iyyar ta APC na majalisar dattijai Lauri Haya Gumau ya samu nasara a mazabar Bauchi ta Kudu inda ya samu kuri'u 9,489 a yanda dan takarar jam'iyyar PDP Ladan Salu ya samu kuri'u 50,256 yayin da kuma tsohon gwamnan jihar ta Bauchi Isa Yaguda na jam'iyyar Green Party ya samu kuri'u 33,479 jam'iyyar PDP ne ta samu nasara a karamar hukuma guda ne daga cikin ranar hukumomi guda bakwai wato karamar hukumar Bagoro karamar hukumar da kuma kakakin majalisar wakilai ta kasa Yakubu Dogara ya fito a jihar Katsina kuwa Ahmed Babakaita na jam'iyyar APC shine ya samu nasara akan wansa na jam'iyyar PDP wato Alhaji Kabir Babakaita a jihar Kogima dai dan takarar jam'iyyar APC Haruna Isa shine ya samu nasara domin cika gurbin kujeran dan majalisar wakilai daga yankin inda ya samu kuri'u 26,860 yanda da jam'iyyar PDP ya samu 12,012 a ƙarshe sai jaridar Vanguard jaridar kuma da tarwaito jam'iyyar adawa a Najeriya PDP jaridar Vanguard ta ruwaito jam'iyyar ta PDP na shawartan Adams Oshomole da ya kawo ƙarshen yarinta da yake nunawa wajen sukan shugaban majalisar dattijai Dr. Bukola Saraki da mataimakinsa inda yake kira ga 'yan majalisar da su tsige su don kawai shugaban majalisar dattijan da wasu 'yan jam'iyyar APC kamar jam'iyyar PDP ta yi zargi sun sauya sheƙa daga APC zuwa PDP. Ƙarshen sharhin jaridan na wannan safi ake nan Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Salamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga, makwalla Ɗija, Igawa, Najeriya. Na Allah gonin tarayyar Najeriya muna roƙonki da ki sa ido akan aikin hanyar tsakanin Kano zuwa Maiduguri. Aikin nan ya ɗau lokaci mai yawa, amma har yanzu ba a tsara sa ba a yi shi ba. Kuma ana ta yin haɗari akan hanyar nan kullum sai an yi haɗari akan hanyar nan. Sakamakon ba kammala aikin hanyar nan ba za a juya hanyar yadda bashin ɗinta daga nan da koma hannuka ana yin takalau ana ta asarar rayuka da dukiyoyi.
Assalamu alaikum BOA mai magana Alhaji Kana Gashuwa babban audita janar a ƙungiyar muryar talata na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da taki da aka kawo na garin Gashuwa wanda yake zuwa hannun talakawa. To muna farin ciki kuma mun ji daɗi, amma ina kira ga gwamnati ya kamata ta samar da tsari wanda kowanne talaka zai samu wannan taki saboda cigaba. Bai kamata a ringa juye-juye ana biya wasu ba a biya wasu ba.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga, shugaban kungiyar Funa Kai social media. To alhamdulillah ala kulli hal, a yau dai zan yi kira ne ga ɗan uwana matasa masu ɗabi'ar manne-mannen fastocin 'yan siyasa a wuraren da ba su kamata ba. Don haka bai dace a ce signboard na asibiti ko kuma wata masana'anta ko wani muhimmin kanti ko wani waje daban ka ga an yi ta manne wasu fastoci ko kalandu na 'yan siyasa a wannan waje. Waɗannan signboards ɗin fa an yi su ne alamu ne da ke nuni da cewa ga wuri kaza wanda mutum ba sai ya tambaya ba in yayi karatu kana zuwa in kana neman waje da ka duba to ka san cewa nan waje kaza ne.
To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Jakadan Amurka a kasar Ingila Woody Johnson ya fito fili ya yi wa Prime Minister Ingila Theresa May kashedin cewa ta goyi bayan shugaba Donald Trump a rikicin yarjejeniyar nuclear da aka kulla da Iran da ake takaddama a kai wadda Amurkan ta janye daga cikinta a watan Mayu. Wata kungiyar ceto ta Turai ta ce wasu bakin haure da suka makale a tekun Mediterranean sun fada mata cewa jiragen ruwa guda biyar ne suka wuce su ba tare da taimaka musu ba sai daga baya ne ɗaya daga cikin jirgin ruwan kungiyar ya cece su. Kungiyar ta ce tana yiwuwa jiragen ruwan sun ki ceton bakin hauren ne domin suna tsoron kada a hana su izinin tsayawa a tashoshin jiragen wasu ƙasashe. Jiya Lahadi 'yan ƙasar Mali suka yi zaben fidda gwani na shugaban ƙasa. An gudanar da zaben ne cikin tsauraran matakan tsaro domin daƙile duk wata tarzoma. 'yan kasar na Mali sun yi zaɓe ne tsakanin ko su sake maida shugaba Ibrahim Boubacar Keita akan wani wa'adin shekaru biyar ko kuma su mai gurbinsa da Ismail Sise.
To ba saurare ne muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan su yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Jummai Alida ta karanto mana labaran duniya don da haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Greg Burns. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ka huta lafiya.